Hassan Amarya da Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba 21 ga watan Afrilu a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu ruwa da tsaki a dukkan matakai na gwamnati tare da hukumomin tsaro a Najeriya sun gana game da batun tallafawa makarantu saboda yadda ƴan bindiga ke kai musu hari a sassan ƙasar. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ita ma ta musahon sauran kasashe wajen bayyana alhini dangane da rasuwar shugaban kasar Chad Idris Deby Itno. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai ga labaran duniya.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Majalisar Kolin Sojin Rukun Kwariya ta naɗa ɗan margayi shugaba Idris Deby Itno na Chadi a matsayin shugaban rukun kwariya na ƙasar ta tsakiyar Afirka. Ta zo ne kwana ɗaya bayan an naɗa General Muhammad Idris Deby Itno mai shekaru 37 a matsayin shugaban majalisa na tsawon watanni 18, yayin da sojoji suka sanar da mutuwar mahaifinsa mai shekaru 68 a duniya sakamakon rauni da ya samu yayin ziyarar sojojin kasar a fagen daga. Wata rundunar 'yan tawaye da aka fi sani da Front for Change and Concord ta Chadi, wacce aka fi sani da FAT a takaice, ta tashi daga arewa 'yan kwanakin nan zuwa N'Djamena, babban birnin kasar. Kungiyar tana da mazauni ne a makwabciyar kasar Libya. Kungiyar 'yan tawayen ta fitar da wata sanarwa a jiya Talata, inda ta lashi takobin kwace babban birnin kasar tare da tumɓuke ɗan margayi Deby. Sanarwar ta ce, "Chadi ba masarauta ba ce, ba za a yi muna mulkin mallaka a ƙasarmu ba." Kwana guda kamun rasuwarsa, an ayyana margayi Deby a matsayin wanda ya lashe zaɓen ranar 11 ga watan Afrilu a Chadi da kashi 79 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa, wanda ya bashi wa'adin mulki na 6. Mafi yawan ƙungiyoyin 'yan adawa sun ƙauracewa zaɓen, suna masu kokawa a kan kame da gwamnatin ta yi da kuma haramta gudanar da taruka ga 'yan adawa. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya bi sahun waɗanda ke bayyana ra'ayin amincewa da hukuncin alƙalan Amurka suka yanke na samun tsohon jami'in 'yan sanda Derek Chauvin da laifi a kan mutuwar George Floyd. Johnson ya rubuta a shafinsa na Twitter a jiya Talata cewar, "Na girgiza da mutuwar George Floyd, kuma na yi maraba da wannan hukuncin. Ina taya dangin George Floyd da abokansa alhini a yau." Shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris sun yi wa al'ummar ƙasar jawabi sa'o'i kaɗan bayan an sanar da hukuncin a jiya Talata. Kuma Harris ta buƙaci majalisar dattawa da ta zartar da adalci ga George Floyd a kundin dokar inganta aikin 'yan sanda. "Yau mun samu sa'ida," in ji ta. "Wani kaso na adalci ba shi ne daidaito da adalci ba. Har yanzu dole ne mu sake fasalin tsarin." Biden, wanda ya magana da iyalan Floyd ta wayar tarho bayan hukuncin, ya bayyana tsarin wariyar launin fata a Amurka da tabo a cikin zukatan al'ummanmu. Ya ƙara da cewar hukuncin yau wani ci gaba ne, amma duk da haka yana da wuya, in ji Biden. "Amma wannan na iya zama wani babban ci gaba a tafarkin samar da adalci." Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. A yau Laraba, kungiyar tarayyar Turai ta ba da sanarwar wata yarjejeniya ta wucin gadi ta rage fitar da hayaki mai gurɓata muhalli a cikin mambobin kungiyar 27 da kashi 55 nan da shekarar 2030. kudurin na zuwa shekarar 2030 wani bangare ne na babban burin daidaita sinadarin carbon a tarayyar Turai nan da shekarar 2050. Shugabar hukumar tarayyar Turai, Ursula von der Leyen, ta ce yarjejeniyar ta sanya kasashen EU akan kyakkyawar turma ta tsawon zamani. Ta kara da cewar alkawali ne da muka yi wa ƴaƴanmu da jikokinmu. Dole sai kasashe mambobin tarayyar Turai sun amince da yarjejeniyar kamin ta tabbata a hukumance. Yarjejeniyar ta yau Laraba ta zo ne gabanin fara taron yanar gizo na kwana biyu wanda shugaban Amurka Joe Biden zai jagoranci shugabannin duniya don tattauna hanyoyin magance matsalar sauyin yanayi. Bayan fitar da allurar rigakafin COVID-19 zuwa kasashe 70, kasar Sin na shirin fitar da tata nau'in allurar rigakafin shiga cikin kasar ta don sauƙaƙa shigar baki da kuma baki mazauna kasar ta China da rigakafin da aka kera a kasar ta China. Beijing na fatan rigakafin izinin shiga kasar zai kyautatawa 'yan kasuwa da ke shige da fice, ciki har da 'yan kasar Taiwan da ke kai komo cikin kasar don samun ayyukan yi da Beijing ta amince da su. Amma da yawa daga cikin waɗanda suka cancanci shirin suna bayyana damuwarsu da rashin ingancin maganin Sinopharm da na Sinovac. Idan aka kwatanta da nau'in allurar rigakafi da aka yi a wajen kasar Sin, kuma suna ji an matsa musu da su yi amfani da allurar rigakafin kasar Sin don samun damar shiga cikin kasar ta China. Ingancin allurar ta Sinovac ya dan zarta kashi 50, yayin da ingancin allura ta Sinopharm ya kai da kashi 79, wanda yake kasa sosai da nau'i na allurar Moderna da Pfizer, har ma da rigakafin Sputnik da Russia ta kera, wanda dukkansu suna kusan sama da kashi 90, a cewar rahoton Bloomberg wanda ya kawo bayanan gwaji daga masu bincike a wajen China.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A ci gaba da samar da matakan tsaro a Najeriya, masu ruwa da tsaki a dukkan matakai na gwamnati tare da hukumomin tsaro da 'yan majalisu sun yi wata ganawa game da shirin tallafawa makarantu wajen yaki da 'yan bindiga da ke addaban makarantun musamman na gwamnati a wasu sassan kasar ta hanyar satar ɗalibai. Daga Abuja ga rahoton Shamsiya Hamza Ibrahim.
Taron wanda aka yi wa lakabi da tallafawa makarantu don samar da tsaro a Najeriya, wato Financing Safe Schools, karkashin kulawar ma'aikatar harkokin kuɗi da tsare-tsare ta ƙasar, wani yunkuri ne na samar da dabaru kan tsaro da ya biyo bayan yawan sace-sacen ɗalibai a wasu makarantu da ke shiyar Arewa maso yamma, Arewa maso gabas da kuma yankin Arewa ta tsakiya a Najeriya. A cewar ministan harkokin mata ta ƙasar Dan Pauline Talen, sai gwamnati da hukumomin tsaro da al'umma baki ɗaya sun haɗa hannu wajen shawo kan wannan matsalar.
Bambakin ciki ne abinda ke faruwa a ƙasar gaba ɗaya yanzu, domin hankalin iyaye a dage take, hankalin kowa ya tashi domin ilimi shi tashi komai. Idan kuwa muna dama mu musamman a Arewa muna fama da rashin isasshen yara a makaranta, yanzu mun waye gari iyaye na tsoro su kai yara, domin ka kai yaro makaranta baka tabbatar zai dawo ba. To wannan gwamnati ita kadai ba za ta iya ba. Ina farin ciki da wannan taron da ita minista na finance ta kira, kuma kin ga kowa da kowa na nan, ba abu ne wanda gwamnati ita kadai za ta iya yi ba. Dole ɗan tsaro musamman sarakuna, shugabanni da addinai, kowa, community leaders, al'umma gaba ɗaya dole ta kasance tana gaban wannan.
Ma'aikatar kuɗi da tsare-tsare a Najeriya ta bakin shugabarta Zainab Ahmad Shamsuna ta yi gargaɗin cewa za a iya asarar dala triliyan 10 a kuɗaɗen shiga da ƙasar za ta samu a nan gaba idan ɗalibai suka daina zuwa makaranta har na tsawon watanni 5 bayan zaman da suka kwashe a gida na tsawon wasu watanni sakamakon ɓullar annobar COVID-19 a kasar. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya bayyana cewa ana buƙatar kuɗi masu yawa don cimma wannan kuduri.
Ba za a iya shawo kan wannan matsala ba in ba an samu wadatattun kuɗaɗe ba ga gwamnatoci da kuma wannan sashi na ilimi musamman da kuma jami'an tsaro.
A nashi bangaren ministan sufurin jiragen sama a Najeriya Sanata Hadi Sirika ya yi ƙari da cewar
na farko abin ya addabi kowa da kowa kuma in ba hankali ba shi zai haɗiye mu duka baki ɗaya. Na biyu irin mutanen da suka tattaru a wurin wannan taron da gwamnoni da yawa da ministoci da yawa da shugabannin tsaro da yawa da ambasadoji da yawa da mutane da wanda suka ruwa da tafiya a irin wannan harka da kuma cewa ita ma kasar kuɗi ta hankaltu da wannan cewa na iya kawo barazana ga wato tarayyar Najeriya baki ɗaya kuma ta dage kuma ita ce cibiyar tattara kuɗaɗe da kuma tsare-tsaren ƙasa wato planning saboda haka yana daga cikin tsarinsu. So abin da zan bambam shine wato zummar da aka sa a cikin wannan da kuma yiwuwar cewa in ba a yi ba zai haɗe mu baki ɗaya.
Tun a shekarar 2014 aka kirkiro da shirin samar da tsaro a makarantu biyu bayan sace ƴan matan makarantar sakandare na gwamnati da ke garin Chibok a jihar Borno su 276 sai dai duk da hakan ƴan bindigan ba su daina kai hare-haren makarantu ba. Ana dai sa ran wannan yunkuri zai rubanya kokarin da ake yi wajen cimma nasarar samar da kyakkyawan yanayi ga fannin ilimi ga ƴan baya da ke tasowa don su ma su samu ci gaba da bada tasu gudunmawa ga bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da al'umma ta gari. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da wannan rahota. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Niger. Gwamnatin ƙasar ita ma ta bayyana alhini dangane da rasuwar shugaba Idris Deby Itno na ƙasar Chadi, wanda ta ce gwarzo ne saboda yadda ya sadaukar da rayuwarsa wajen tabbatar da yanayin zaman lafiya a nahiyar Afirka, musamman a yankunan Sahel da tafkin Chadi. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Yamai.
Sanarwar gwamnatin ta Niger wacce kakakinta Minista Tijani Abdulkadir ya gabatar ta fara ne da nuna juyayi a game da mutuwar shugaba Idris Deby Itno, wanda ta ce babban rashi ne ga kasashen Afirka baki daya.
An yi babban rashi Afirka gaba daya musamman ma a yankin namu na Sahel. Marigayi President Idris Deby Itno yana ɗaya daga cikin shugabanni wanda suke ta kokowa na kawo sauyi cikin kasashenmu, kuma waɗanda yana cikin waɗanda suka tsaga dangadan da yaƙi da 'yan ta'adda saboda haka isar da ta'aziyyarmu ga al'ummar ƙasar Chad gaba ɗayanta kuma musamman ma ga iyalan shi wannan mamaci.
Gwamnatin ta Niger ta ce hulɗa za ta ci gaba da ɗorewa da waɗanda suka gaji marigayin domin tabbatar da tsaro a yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula.
Matsalolin babu kwanciyar hankali cikin wannan ƙasashe nan, babu wani aiki na alheri wanda za a ɗora wanda ake gabatar da shi. Kenan neman kwanciyar hankali shi da su ne ga gwamnatocinmu. To don haka ne suka ƙoƙarin da gwamnatin Nijar take ta saba yi ta ƙara jiddi da cewa za ta ci gaba da hulɗa da yau wa'anda Allah ya sa su jagoranci wannan ƙasar Chadi bayan wanga alamar da ya faru. Kenan mun jiddida damanmu ta mu ƙara danƙon hulɗa don a ci gaba da kokowa wadda a kwancin marigayi ya fara ta kawo kwanci hankali a cikin wannan yanki na tafkin Chadi kuma da kasari da cikin kasashen wani Sahel gaba da.
Su ma 'yan Chadi mazauna Nijar sun bi sahun masu nuna juyayin rasuwar Marshal Idris Deby Itno. Jimra Ngaru Franklin jami'i ne na kungiyar fararen kular kasar Chadi da ke auren wata 'yar Nijar shekaru da dama.
Deby ya fai kirkishin fulu Chad, il a rendu l'honneur. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite.
Yace Deby ya yi wa Chadi wani abin azo a gani, ya daga tutarta. Dan adam ba zai rasa kurakurai ba. Ana iya zarginsa da dukkan abin da aka ga dama, amma a gaskiya ya yi aiki. A fannin soja muna alfahari da dakarun kasarmu. Gaskiya ban ji daɗin rasuwarsa ba, to amma Allah mai girma ne shi ke yin yadda ya so, saboda haka ya kiransa domin komai da lokacinsa.
Ya yi temps pour tout et ce temps est venu, il est parti.
Rahotanni sun bayyana cewa sabon shugaban gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar ta Chadi Janar Muhammad Idris Deby ya ayyana zaman makoki na tsawon makonni biyu, yayin da ake sa ran jana'izar marigayin a ranar Juma'ar da ke tafe, inda za a yi masa dukkan abubuwa na karramawa a gwamnatance. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Mana Barma da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
A kowace shekara a lokacin azumin watan Ramadan, kayayyakin abinci da masarufi kamar shinkafa, gero da dawa, da madara da bombita da dai sauransu, farashin suna hauhawa. Akan haka, ni tattauna da wasu masu saida kayayyakin abincin da kuma madara da bombita, da ma wasu masu sayen kayayyakin a birnin Ibadan.
Sunana Muhammad Muhammad ne kura gusan.
Mallam da me ake saida a wannan shago?
Ina saida shinkafa, ina saida gero, ina saida maiwa, ina saida dawa, ina saida garin masara shi ma. Dukkan su anga ina san subhanahu wa ta'ala.
Waɗannan kayan abinci da ake saidawa yaya farashi yake idan aka kwatanta da lokacin da ba azumi da kuma yanzu da ake cikin azumi?
To ba cikin azumi ba, da yanzu din ga ya ƙara ba kadan ba.
Farashi ya ƙara ki.
Wala ya ƙara ki saka kadan ba, yau din baiwa. Ina san sai duk yanzu ko 26-25 kuma maiwa. Ko gero ma su 26-25. Da ma haka. Kana shi ka shiga da masara a da mana sai ne 4000 zakai 26-24-25.
To can arewa nawa kike sowa?
Ba su arewa 22-23.
Maiwa da dawa da gero.
Yau din ga ma, yau wani yoro ma nan can Aliyu gaba ɗaya ma ya ka 24. Sai can Aliyu ma.
Buhun shinkafa fa irin ta gida.
Wanda kaga wannan ta gida din ga buhunta yanzu. Nan muna sai da shi yanzu 47, 48.
To sai Aliyu nan kuke so shi.
Aliyu ma 43, 44 har a fakuɗa da mota sauran su da halata.
A wace jiha kuke samun wannan shinkafa?
Duka mai ya ka shi ga gani mai maka bayani. Duka mai so su a Neja musu ba ma nesa ba. A Neja ne muka so. A Neja wajen wannan didda da mai wajen zugoma da kanji sauran duka wannan kasuwan ne.
To yaya batun ciniki idan aka kwatanta da kafin azumi ya fara da yanzu da ake cikin azumi, yaushe aka fi yin ciniki?
A kai ka san ma ciniki yanzu na kan azumi ya dan hina yanzu, saboda yanzu kowa sai ya tafi wancan ya tsuwa wannan ciya yana son abun amma kun ba kudin sai kowa ga wa mu ma masu kasuwancin ma ya a zo mu wani ce sai ka bashi bashi wani ma in ka hana wani zai sai ka ba wani ga wani shi.
To mallam me yasa waɗannan kayayyakin abinci suka yi tsada a wannan lokaci na azumi?
To ka san al'amari shi kada mu yi wani bidai haka kuma al'amari ne daga Allah. Ga al'amari rayuwa duk abin da ganya zo to dan Allah ka yi wani lokaci ya samu sauki wani kuma ya samu tsanani, amma sai dai yanzu ban san dan ƙara kwarai.
Bisa ga shekarun ba.
Bisa ga shekarun ba gaskiya. Don kudin buhu guda na yanzu na gero na bana ba zan sai an gaba zan sai an buhu Allah. Kudin buhu guda na yanzu na gero ina sai buhu ba Allah.
Ita ma shinkafa da dawa haka suke da masara.
To amma ita ma ne ta ƙara kwarai. Mu wanda guda na wanda ka so yanzu ba zan sai buhu. Don ba zan da buhu 22 ka samu hu dubu 40 ka so buhu ne su Allah na shinkafa tabban shinkafa gungun ma da mai kyau masu zaka, amma ba sun kara kuma sun ma sun tama tama lunka.
Ni Abubakar Dariya, sana'a na shago family shago dai mantina mineral family mineral gaba da ina sai suwa da sabulu da man shahi da madara duka dai family shago dai sai wanda banda karhi ne
har da biskin na gani kana sai da
duka.
To ya farashi yake yanzu idan aka kwatanta kafin azumi da yanzu cikin azumi?
To akalla dai daga wanda ya kara 500 ga wanda ya kara naira 2000 da ya karanci dai wanda ya kara 300.
Yanzu wacce madara mai kwakwa ta kara farashi kenan.
Da ai muna sayen ta da 3300, muna sayen da 400, yanzu abinda muke sayen shi 4200
kamar katon kenan.
Katon
bombita din can fa
bombita kamar irin wannan na sashen. To shi akalla bai kara da yawa ba, don in dai har yanzu dai hansu muke sai suwa.
To na gongoni fa?
Na gongoni ban sai da shi.
To ya baton irin kayan sha irin su biju da sauransu?
Biju yanzu abinda muke sayen shi 1800, muna sayen da 200. Kaga da ana sai shi 150 ka gari naira 50 an samu
dan kowane guda daya,
kowane guda daya an samu gari naira 50.
Du lemon kwalba ko lemon gora ga sun gani naira
gora da muna sayen katan 1000 muna sai 950 yanzu 1500 1400.
Wato komi ya kara?
Komi ya kara.
To yallabe ana ka gani me ya kawo wannan hauhawar farashi?
To wallahi mu dai kananan sana'o'i ga wallahi ba mu sani ba, tunda dai ga manyan mu in yau da sahi ka sai da maran cin ka koma sai an kara ma naira 50, gobe an koma sai an kara ma wata 50, a haka ne mun ka biyo mun ka biyo har mun ka kai yanzu kan dai babu ba abinda za a ci sai dai addu'a.
Sunana George Bello.
Ya kuka ji da tsadar kayan abinci?
Ai mallam, ai talaka ya yana cikin wahala yanzu, don abubuwa duka da yake siya kamar naira 10 dama abun ya zama kamar naira 40 yanzu. Dubi naira 10 zuwa naira 40 ka san linkin ba linkin kenan, abun ba dadi sam talaka bai gida.
Yanzu kamar a ce irin shinkafa ma ta kara kuɗi a kara tsada?
A in ka samu ma ne ko samun shi ma wuya ne balle maganan kuɗin ma tsadan shi kama ya baci
kamar irin gero da maiwa da dawa fa.
A yanzu har wannan ma ka san yanzu tunda ba shinkafa muna so mu dawo kamar gero da dawa abun ma bai sauwa, don kongon sa yanzu ya wuce na talaka.
To kamar madara da bombita
ba ai wannan abinci masu kudi ne wannan talaka bai din su wannan don ba abincin mu bane wannan kudin su ma ya bace mutum bai zuwa wajen nan don madara da milk da sauransu da yanzu ba zuwa wajen nan tsadan sa ma ya bace gara mutum ya sai in kana so ka sai ogi ka sa ba za ka iya siya ba sai dai wanda aka ringa aka dama da aka yi shine za ka siya ka sha amma kace wajen milk da ko bambita za ka manta da wannan ka kudin ka ba zai kai ba
sunana Alhaji Umaru nake ji mahuta
me za ka ce game da tsadan kayan abinci kamar shinkafa da dawar sa
to tsadan kaya gaskiya sun yi hawa sun yi gwamnatin zabbi ba haka ba amma ya dace a ce attajirai na Najeriya ya kamata su tausaya ma talakawa shugabanni na Najeriya ya kamata su sauka su tausaya ma talakawa
kamar me adda tsada shinkafa da dawa da gero wani
da dawa da shinkafa babu wanda bai da tsada don yanzu a kallan da yanzu buhun masara ya kai 20,000 hadda
anan Ibadan koko
arewa ma nan kan Ibadan ai ban san ba wanda aka sai zai shina amma shinkafa nan ta gwamnati dai ita kan sai dai la masha Allah
to ya batun madara da bombita da sauran
su yanzu ba ga ne yanzu abokan sai dai mu sha koko haka nan saboda dai tsadan kayayyakin ga ya kamata su dan tausaya eh muna dan samu amma ya kamata talaka su dan tausaya ma talakawa saboda su ma su dan yabon ga an ce wa in zuwa watan azumi ya zo koda akwai tsada ya dace musulmai su rage kamar wasu kasashe wanda suke yi amma mu namu nan da lokaci yayi sannan suka yi ta tsawaitawa to ya kamata su dan tausaya ma mutane
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Bello Abubakar Sokoto State Gwaraba Local Government
ya tsadakan abinci
tsadakan abinci alhamdulillah yanzu ana sayan buhun masara 20,000 buhun gero 20,000 buhun dawa 20,000
a ina anan Ibadan ko kuma a Arewa
a can Arewa anan Ibadan 20,000 da ake sayan buhun gero
to buhun shinkafa ha
buhun shinkafa na sayan
to ya kayan masarufi irin su madara bombita da sauransu
kayan masarufi su alhamdulillah sun dan kara kadan ne suka kara ko su kara da yawa ki gaskiya ana samun sauki gurgudu
madara ta kara kudi
madara ta kara kudi
bombita fa
bombita ya kara kudi duka sun kara kudi
ya irin su man shahi da su omo da sauransu
ba wanda bai kara kudi ba
to ya kuka ji da karin tsada waɗannan kayayyaki
alhamdulillah don kaso gurgudu tunda Allah subhanahu wataala ya sa ana samun abin da an kasa alhamdulillah
kana nuhin tsada ba ta damun ku
a ba ta damun tunda Allah ya hore mana bensi
ni sunana Abule kana nuhin kayan abinci sun tsada
wallahi komai ya tsada
kamar mi da mi
to mi abbe tsada ba
ya shinkafa
kai shinkafa su tabuwa
gero da dawa ba
gero ma shi hebaci yayi
saboda mi
saboda gero yanzu naira 500 muka sayan kwango
anan Ibadan
anan Ibadan
to ada ba
ada abin da muka saye ne muna saye ne naira 100-120
yanzu samun da kai 100 sai zuwa jika to yanzu 500 muka sayan kwango gero
to me yasa
to kawai tsadar rayuwa ce
ba ka ganin cewa aurace mu noma da matasa suka yi shi yasa tsadar abinci ta kara yin tashin gwamnatin zabi
to noma ka ai mana ana yi don yanzu haka ina da gona nan ina noman masara da abin ga bakin gurgudu da ina yi
kana noman gero
ina noman gero
dawa fa
da dawa
to me ka kawo wannan tsada
to kawai dai abubuwa ne gashi nan dai duk inda aka yi a ce kaza abubuwa da duk sun lalace
to ya irin su madara da bombita kafin azumi
to madara tsada
to madara da bombita gaskiya yadda suke da lokacin azumi to yanzu haka nan muka sai su yanzu
amma sun ce abin sun kare ku
to ni dai madara abin da nika senta jikka tun babu azumi yanzu ma ka nika senta
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
dan wasan kasar Ghana Muhammad Bolo yayi kira ga mai koyar da Black Stars wasa coach CK Akuno ya gina ɗan wasan sa da manyan ɗan wasan kasar da ke fice a Turai kamar su Ayu Thomas Party da Muhammad Kudus na Ayas gabanin gasar cin kofin Africa a sabuwar shekara Bolo wadda a 1978 ya ciyo kofin Africa ya ce Black Stars za ta iya kawo ƙarshen lokaci mai tsauri ta dauka tana neman cin kofin Africa da kimanin shekaru 40 kenan da bata ci kofin ba da waɗannan ɗan wasa alƙalin wasa mai murabus Thomas Nunu ya karkaɗe alƙalin wasa 'yan Ghana su kokata sanin dokokin wasan ƙwallo na zamani yadda za su inganta aikinsu na alƙalancin wasar Thomas Nunu wanda shi ne ma'aji na ƙungiyar alƙalin wasa ta Ghana Raga a taƙaice ya faɗa yayin ƙaddamar da wani kamfen girmama alƙalin wasa cewar yin alƙalancin wasa ɗin zai inganta ne kurum in alƙalancin
alƙalai suka san ƙarni da baɗi na ƙa'idodin aikin nasu.
Ƙungiyar Black Stars ɗin ƙasar Ghana ta samu ƙarfashi da labarin cewar captain ɗinta zai dawo fagen wasa da cikakken lafiya kan ƙarshen kakan bana. Ayuba yi wasa na gida da Swansea City ba lokacin da ta kara a gida da Queen's Park Rangers a ranar Talata da dare a dalilin rauni da ya samu. Dan wasan mai shekaru 31 Alatilas aka yi waje da shi an soma wasa ba da jimawa ba a baran-baran da sun kai da Wycombe Wanderers. Babban mai koyar da Swansea wasa Steve Cooper ya ce yayi imani zai samu captain din na Ghana a fage kan wasan su na ƙarshe a kakan bana da Derby County. Accra House of Oak ta tabbatar da fifikunta a kan Inter Allies da ci ɗaya da nema a ranar Lahadi da aka soma zagaye na biyu na ligin ɗin ƙasar a nan Accra Sports Stadium. Ƙwallon da ɗan wasan baya Paula Bagna ya zira ragansu wato ya ci kansu shi ya tabbatar da wannan fifikun. House of Oak dai ta soma wasan da ƙarfi bayan Manuel Netti da ke fuskantar tsohon clubinsa ya saki wani ƙwallo mai ƙarfi daga nesa wadda mai tsaron gida Rashid Saidu ya mayar da shi filin wasa. Haka dai aka ci gaba da gumurzu har lokacin da Daniel Bani ya fige gaba da gaba ya tsare wani farmaki daga Fatawu Muhammad Abdul da ya sa aka jefa wani ƙwallo cikin iska wadda Bagna cikin kuskure ya zura a ragarsu. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga nasiha albarkacin wannan watan na Ramadan.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni sunana Muntaka Malam Umaru, wato ni dai matashi kuma a yanda nake da gaskiya azumin sama-sama ne muke, amma fa yanzu watan azumin nan da ya kama mun kama azumi muna yin shi da kyau da kyau. To shi mai azumi da man ba a rasa dan wasu abubuwa kamar yanayi da ya taro mu a yanzu wannan ma, amma duk da haka dai muna kokari kuma ana azumin. Kuma azumin wannan shi ne mafita in mutum yana yin shi. Azumi ba na kowa bane, Allah da kanshi ce nashi ne. Al-sawmulli azumi ce nawa ne, ba na kowa bane. Ba ai kuma kowane annabi aka ce wannan ga ladan azumi yanda za ka ga al'umma, a'a Allah ya ce ni ne zan ba da lada nawa da kaina. Don haka mu matasa mu kama addini da kyau, kada mu saki in azumi huce mu ika salloli kamar su tarakus salat ko kuma a'a irin azumi ko sai shekara ta yi takun zami sallah sai shekara ta in ta huce shikenan babu azumi babu sallah. To wannan mu mun kama azumi Litinin da Alhamis insha Allah rabbi bin mabari za mu kama da kyau insha Allah rabbi in dai da ranmu da lahiya kun ma fasawa insha Allah rabbi. Kuma Allah taimaki sauran bayan su ma su dage su ta ibada kasa fasa. Azumi akan matashi, in aka ce matashi azumi akwai wahala akan shi, amma fa in kai zaka samu lada na daya zaka samu albarka, jikinka zai yi lafiya, kuma in ka saba da wannan azumin har abada ba ka bari. Amma fa in fa kana yi kana fasawa kana yi kana fasawa, to ku ne irin ake cewa an tufka kuma ta warware.
To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Majalisar Kolin Sojin Rukun Kwariya ta nada dan margayi shugaba Idris Deby Itno na Chadi a matsayin shugaban rukun kwariya na kasar ta Afrika ta Tsakiya. Shi kuwa Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya bi sahun waɗanda ke bayyana ra'ayin amincewa da hukuncin da alƙalan Amurka suka yanke na samun tsohon jami'in 'yan sanda Derek Chauvin da laifi akan mutuwar George Floyd. Kana an ji cewar a yau Laraba kungiyar tarayyar Turai ta ba da sanarwar wata yarjejeniya ta wucin gadi ta rage fitar da hayaki mai gurɓata muhalli a cikin mambobin kungiyar kasashen 27 da kashi 55 nan da shekarar 2030.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Gresham da ta hada shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa, huta lafiya.